الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 24 ga watan Zulhijja, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda ya dace ma 14 ga watan 8 shekara ta 2020. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka. Littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ku ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata. Wai misali dai a takaice, mutum ne ya ma Allah alƙawari cewa ba zai koma aikata kaza, kuma har ma ya yi rantsuwa akan cewa ba zai aikata wannan al'amari, wanda kuma al'amarin al'amari ne wanda ya halatta amma inda larura. To, kasancewar a nan addawarikin da ta yi, ma'ana kenan a takaice dai, wai misali wai mace ce ce take shan magani irin na dakatar da aihuwa, aihuwa ta tsaya tsawon shekara 7, sai ta ma Allah alƙawarin cewa idan ya bata aihuwa nan gaba, ba za ta koma shan wannan magani ba, kuma har ma ta yi rantsuwa, kuma a yanzu Allah ya azurta ta da aihuwa. Shin wai za ta yi yin kafara ta koma shan wannan magani? A nan dai abinda muke so mu sani, alƙawari ne ta ɗaukan ma Allah, kuma cika alƙawari ya zama wajibi. An gane ko? Cika alƙawari ya zama wajibi, tare da cewa daman wato kafara ta addawal wanda ya ɗaukan ma kansa shine kafara ta rantsuwa. Shi dai a nan abinda muke so mu sani, shi kanshi wannan shan maganin matuƙar babu wata illa, baya halatta haramu ne. In da illa, kamar misali mace ta kasance tana riba, ɗabewar riba wani yakan biyo baya, na farkon ya wahala, to a nan akan bi hanyar da za a ɗan taƙaita aihuwa har a kai lokacin da shi wannan ɗa ya warware, ko kuma ya kasance akwai wata illa tattare da ita matar, wanda likita wanda yake amintacce ya auna ya tabbatar da cewa nan da ɗan lokaci kaɗan idan ta ɗauki ciki, to wani matsala tana iya faruwa gare ta, kina ya kamata ta ɗan sarara. in amintaccen likita ne wanda yake mai amana kurarri da tabbatar da haka, to shi ma ba laifi ana iya shan magani. Amma haka kawai dan dai mace kawai ra'ayi da wasu abubuwa na cewa ita ta huta dan menene karta ya saukin tsufa da sauransu, wannan kwata-kwata baya halatta. Kenan dai anan abinda muke so mu sani game da ita wadda ta yi wannan alkawali, ta cika alkawalin da ta daukan ma ubangijinta, kenan karta sha wannan magani sai inda illa. Amma in matukar babu wata illa, to baya halatta da mun ta sha. In kuma ta sha, Allah to ta tabbata cewa kafara ta rantsuwa tana kanta, dole sai ta yi kafara a wannan rantsuwa da ta yi. Dama wannan abu ne wanda aka sunnanta mana, idan iyali sun yi ba daidai ba ta fuskar ladabtarwa, kana iya kaulace musu, wanda nassi ne na Alkur'ani ya tabbatar, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Ubangiji ta'ala ya ce matan da wato kuke jin tsoron kausasar hali nasu, rashin biyayya da rashin da'a ga maza, Ubangiji ta'ala ya ce fa'idhuhunna, wato ku gargaɗe su, ku yi musu wa'azi, ku nuna musu girman Allah da girman haƙƙin miji a kansu. Idan wa'azin da aka yi ya yi amfani, to fa lillahi alhamdu. Idan an gargaɗe ta, an gargaɗe ta ba ta ji ba, sai a sauko mataki na biyu. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wahjuruhunna fil madaji, ku kaurace musu abun kwanci. An gane ku, dan haka a hadisin Muawiya ibn Haida manzo Allah ya ce wala tahjur illa fil bayt, kar ka kaurace sai a cikin gida. Shine in ta yi shimfiɗa nan, kai ma ka yi shimfiɗa can. In wannan kauracewa ta yi amfani, to fa lillahi alhamdu. Idan kauracewar ba ta yi amfani ba, sai a sauko mataki na uku, shine bugu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wadribuhunna, ku buge su. Sai dai bugun ba wanda yake mai fasa jiki wanda zai fito da jini, kuma sannan hannu ba a dukan fuska, kamar yadda hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce fa in ata'anakum, in har sun dawo kan layi, sun yi muku da'a, sun yi muku biyayya, fala tabghu alayhinna sabila, Ubangiji ta'ala ya ce kar ku nemi wata hanya ta kama su da laifi. To dan haka ita kauracewar, al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ya yi babi wanda ke bayani game da halaccin mutum ya kaurace ma iyalinsa a wajen gida, kwata-kwata ya bar musu gida. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da matansa suka kai shi bango, kwata-kwata manzon Allah ya kaurace musu, ya bar musu gidan, ya koma cikin wata garka. Manzon Allah sai da yi wata guda, sannan ya dawo tsawon wata guda. A lokacin da wata ya cika 30 ba ɗaya, manzon Allah ya dawo. Aisha Allah ya kara mata yadda, ta ce ya Rasulullahi, ai wata ka ce za ka yi, yau ka 30 ba ɗaya. Manzo Allah ya daga hannu ya nuna mata, yake cewa mu wata agunmu hakaza 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 ana uku. Manzo Allah sai ya make ya tsade, kenan wata yakan yi 29, shine 30 ba daya. To kaga anan manzo Allah ya kaurace kwata-kwata, ya bar gidan, kuma sai da yi tsawon wata guda, sannan manzo Allah ya dawo. Da haka wannan ba kususiya bace ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, al'amari ne wanda aka shir'anta ma al'umma. In har al'amari ya yi kamari, kenan mutum yana iya kauracewa ya ruga. darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna bi cikin kitabul jihadi wasiyar kuma mun tsaya karshen wato babi na 111 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shugaba idan zai umarci jama'arsa da wani abu to ya umarce su game da abin da suke da iko a kai shi an gane ko abin da suke da iko suke da dama a kan shi abin da za su iya kada ya dora ma jama'arsa talakawansa abin da ya fi karfinsu shi ne ya ce babu azumin imami alal nasi fi ma yudiku kenan in ya musu umarni wanda ya nace akan al'umarni ne wanda babu kai kawo to ya kasance abin da za su iya shi ne malam ya zo mana da hadisin Abu Wa'il Allah ya ji kansa na faɗa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake faɗa laqad atani al-yawma rajul yace a yau wani mutum ya zo mu fasa'alani an amr ya mun tambaya game da wani al'amari ma daraitu ma aruddu alai Ibn Mas'ud yace wallahi ban san ba wace irin amsa zan bashi ma da raitu ma a ruddu alaihi ban san irin amsar da zan bashi akan tambayar da ni faqala sai yake cewa abinda shi mai tambayar yace ara'aita rajulan mu'diyan nashiqan yakhruju ma'a umara'ina fil magazi fa ya'zimu alaina fi ashiya'a la nusiha yace alaga ta malam tambaya ta shine ba ni labarin mutumin da mu'diyan wato wanda yake mai cikakken shiri wanda yake na yaki ma'ana yana da makami yana da komai mutum ne a shirye yake wanda iya kokarin sa yana yi a fagen daga babu kai kawo nashidan wanda mutum ne wanda yake mai kuzari babu wata kasala tare da shi ya kharuju ma'a umara'ina wanda ke fita fagen daga tare da shugabanninmu fa ya'zimu alaina shi shugaba sai ya mana umarni umarnin da babu kai kawo fi ashiya a game da wasu al'amuran la nusiha yace alhali mu ko ba ma iya daukan nauyin wannan abu da yace ba gane ku ya mana umarni ya ce kaza za ku yi alhali wannan abu muka ba ma iya shi ne yake tambayar dan Mas'ud shin anan tawaye zai yi ya ja da baya ya ki bin umarnin shugaba ko kuma umarnin shugaban zai bi ya jefa kansa zuwa ga halaka wanda abin ya fi karfinka yana iya halakar da kai to daurewa zaka yi ka bi umarnin shugaba ko kuma ja da baya zaka yi wanda al'amarin ka tabbata akwai hadari a cikin sa ya fi karfin ka wa qultu lahu Abdullahi dan Mas'ud yace sai nace masa wallahi la adari ma aqulu laka rantsuwa nake maka da ubangiji na ni ban san ba amsar da zan baka kenan anan wato ya shiga tsaka mai wuya anan in ya bashi amsar cewa to ai tunda yafi karfinka sai ka ja da baya kenan anan akwai wata mafsada wanda za ta iya biyowa baya ga shi shugaban ya ga cewa an ki masa da'a kenan ya dau wani mataki na yin ukuba ga wannan in yace masa kuma yayi kenan kaga al'amari ne wanda yafi karfinsa yana iya jefa shi zuwa ga halaka to shi yasa anan ya samu kai kawo game da amsar da zai bashi shi bai ce masa ba kar yayi kuma bai ce masa ba yayi yace illa anna kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace sai dai fa ka san da cewa wato mukan kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa fa asa Allah ya azima alaina fi amrin illa marra hatta naf'alahu yace tabbas manzon Allah baya umarnin mu da wani al'amari sai sai tak manzon Allah in yace ku yi bayana cewa kawai sai ya kyale mu har akai lokacin da zamu aikata in mun yi fadin lillahi alhamdulillah in bamu yi ba kuma baya mana rarauka sai yace wa inna ahadakum lalle dayan ku lanya zalabi khairin mattaqallaha ba zai gushe ba yana tare da alkhairi a kowane lokaci matukar ya ji tsoron Allah ya tsara dokokinsa in dai mutum ya ji tsoron Allah ya tsara dokokinsa to ba zai gushe ba yana tare da alkhairi duk inda ya kasance kenan anan Ibn Mas'ud yana masa hannunka mai sanda shi dai ya ji tsoron Allah game da al'amarinsa in har ya san al'amarin umarnin da shugaba ya bashi bai fi karfinsa ba to kada ya noke ya toge yayi kokari ya aikata sai yace wa idza shakka fi nafsihi shay'un in har wani abu yayi kai kawo a cikin zuciyarsa nayi ko kuma na bari ya kasa samun tabbata sa'ala rajulan fashafa min ya tambayi wani wanda zai warkar da shi game da wannan mas'ala kenan duk abin da ka samu kai kawo a kan shi baka da tabbas to ka nemi wanda yake masani game da abin kenan kai masa tambaya ya warkar da kai sai yace wa aushaka Allah tajiduhu yace kuma ya kusanta shi mutumin da zai baku amsa ku waraka game da amsar da ya baku za ku nema ku rasa wani lokaci sai yace wallazi la ilaha illa huwa rantsuwa nake da ubangijin da babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi yace ma azkuru ma gabara minad dunya illa kasagbi shuriba safuhu wa baqiya kadaru yace rantsuwa nake da ubangiji wanda babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi yace ma gabara minad dunya abin da ya riga ya wuce ya gabata na duniya kenan lafazin gabara yana daukan yana daga cikin zawatul abdar yana daukan ma'anar abin da ya wuce kuma yana daukan ma'anar abin da ya saura kuma kowace ma'anar ka dauka anan tana iya zama kana iya cewa ma gabara minad dunya abin da ya rage game da ita wannan rayuwa ta duniya ko kuma ma gabara minad dunya abinda ya riga ya wuce kenan ai ma ma ba minad dunya illa kasagabi yace tamkar wato ruwa ne wanda yake cikin kogon dutse shuriba safuhu wanda aka riga aka shanye tacaccen sa wa baki ya kadaru kuma gurbataccen shine ya rage domin ruwa in yana cikin kogon dutse to yafi kowane ruwa sanyi kuma yafi kowane ruwa tatuwa domin iska ta kan kada shi rana ba ta bugon shi iska ta kan kada shi yayi sanyi kuma duk wata tattaka iskar ta kore shi to ita duniya kenan tintini duk wani abu wanda yake mai kyau ya riga ya kare yanzu kawai cikin abin da ya rage gurbatacce wato cikin daddagon ne ake aye kenan dan haka kar wani al'amari na duniya ya rude ka kenan anan duka jan hankali ne shi Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake ma wannan mutumin da ya masa tambaya game da umarni da shugaba yake ba talakawansa kuma alhali al'amarin ya fi karfin su wanda in ka ki yana iya zamantowa laifi kuma in kai kana iya jefa kanka cikin halaka to shine anan yace lalle ka mun tambaya yace amma ban san irin amsar da zan baka sai dai kawai hannunka mai sanda da ya masa cewa mutum ba zai gushe ba dayan ku ba zai gushe ba yana tare da alkhairi matukar wato ya ji tsoron Allah ya tsara dokokinsa kenan ka tsaya kai kanka ka isa ma da min kanka kenan ka tabbatar da cewa abin nan zaka iya ko ba zaka iya ba kenan kar ya zamanto kawai kasala ce da kiyo ya mutum ya noke yake kuma sai ya nuna masa yanda dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da halin sa yake manzon Allah yakan umarni mabiyansa umarni ɗaya takma za Allah yake cewa ku yi kaza amma baya na cewa ya yi turmi ya ce dole sai sun yi ya yi ta kai kawo kawai in ya yi sai ya kyade mu ya ce in mun aikata to in ba mu aikata ba kuma hannun shi ke to haka ake bukatar ya zamanto shugaba yana da tausasawa game da talakawansa, kuma duk abin da za a dora ma jama'a ya zamanto daidai karfin su ne, daidai iyawarsu, dora musu abin da yafi karfin su, wannan haramun ne kwata kwata, baya haramta. Zamu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il البخاري رحمه الله باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ihzimuhum wansurna alaihim. Malam Allah ya ji kansa na fada, wato wannan babi ne na musamman, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza lam yuqatil awwalan nahari, in har bai fara yaki a farkon yini. Farkon yini wato shine lokacin wallaha, an gane ko min bayan kenan huduwar rana ta dan daukaka kenan, in bai fara yaki wato da safi da sassafe. Akhara wato manzon Allah yakan jinkirta akharal kitala, yakan jinkirta yaki hatta ta zula shams, wato sai an kai lokacin da rana ta karkata, an gane ko lokacin azhar kenan yayi. In bai fara yaki da farar safiya to yakan dan jinkirta sai idan azhar tayi, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada abokan gaba. Shine anan malam ya zo mana da hadisin wato Salim Abu Nadir, ɗan taccen bawa ne na Umar wato ibnu Ubaidillah, wa kana katiban lahu, kuma ya kasance marubucinsa ne, an gane ku. Shi Salim ibn Abu Nadir kenan marubuci ne na Umar ibn Ubaidillah, kenan secretary din shi ne wanda yake rubuta masa komai abin da yake da bukata. Ala yake fada kataba ilaihi Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhuma, wato Abdullah ibn Abi Aufa ya rubuta takadda takanas ya aika ma mai gidansa kenan shine Umar ibn Ubaidillah. A lokacin nan suna fagen daga sun fita yaki, shi Abdullah ibn Abi Aufa ya rubuta takadda takanas ya aika ma kenan Umar ibn Ubaidillah. Shine Salim sai yake cewa faqara'atuhu, na karanta masa takaddar, tunda ni ne marubucin sa, na karanta masa cewa ga takaddar nan, ga abin da ta kunsa. A cikin takaddar yace masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha ay al'abi, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato asharan wasu kwanuka na yaƙe-yaƙen sa, an gane ko, ay fi ba'd ayyami ghazawati, cikin sharan kwanuka na yaƙe-yaƙen sa, allati laqiya fiha ay al'abi, a cikin kwanukan da manzon Allah ya hadu da wato abokan gaba. Intabara, manzon Allah sai ya saurara ya dan jira hatta malati shams, har aka kai lokacin da rana ta karkata, kina manzon Allah bai fara yakin ba tun da safe, sai ya dan jira sai da rana ta karkata kun maqama fil nasi khadiba sannan manzon Allah ya tsaya cikin jama'ar sa yana mai yi musu khutuba fala ya fada a cikin khutubar sai yake cewa ayyuhan nas yace ya ku jama'a la tatamannaw liqa'a al'adu manzon Allah yace kar ku yi gurin haduwa da abokan gaba la'anan nahiya ce haduwa da abokan gaba al'amari ne wanda yake gaibi dan haka baya halatta mutun yayi gurin cewa ina ma a ce yau mu hadu da abokan gabar saboda al'amari ne wanda yake na gaibi baka san cewa in an hadu ka tabbata ka ja daga ko kuma juya baya da gudun zakai dan haka shi ba a fatan Allah ya kawo bala'i haduwa da abokan gaba musiba ne dan haka yace la tatamannaw liqa'a al'adu manzo Allah yace kar ku yi gurin haduwa da abokan gaba wa sallallahu al'afiya manzo Allah yace ku roki Allah zaman lafiya a kullun ku roke shi zaman lafiya fa idza laqitumuhu manzo Allah yace in har kun hadu da abokan gaba fasbiru manzo Allah yace ku dau hakuri in har Allah ya kaddara haduwar ku da su to ku dau hakuri ku jure kar ku gudu kar ku sha da baya kamar yanda Allah ya mana umarni a can wato cikin suratul anfal ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa'idullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin kuma haka yace ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar dan haka anan manzo Allah yace fa idza laqitumuhum fasbiru in har kun hadu da abokan gaba manzo Allah yace to ku dau hakuri ku jure kar ku sha da baya wa alamu manzo Allah yace ku yi sani annal jannata lalle ita aljanna ta hata zilalis suyu wato tana karkashin inuwar takubba ma'ana jihadi sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da gidan aljanna kai tsaye saboda shi shahidi yana samun shahada kai tsaye makomar shi ita ce gidan aljanna to shi ne manzo Allah yace wa alamu ku yi sani annal jannata lalle ita aljanna ta hata zilalis suyu tana karkashin inuwar takubba na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi amfani da wani makami daga cikin makamman yaki ma'ana dai yana nuna mana jihadi sababi ne na dacewa da gidan aljanna kai tsaye kamar yanda Allah yake faɗa mana a cikin suratul tauba inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ثم قال سنما ذا الله سي يفدا يچي اللهم منزل الكتاب يچي يا الله يا ubangijin da ke saukar da littattafai wa mujriyas sahab ya ubangijin da ke gudanar da wato gilgije ya kai shi iya inda yake so ya zubar da ruwa wa hazimal ahzab ya ubangijin da ke karya rundununi na makiya da karfin mulkin sa sai yace ihzumhum ya Allah ka karya waɗannan makiya namu wansurna alaihi ya Allah ka ba mu galaba akan su anan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wanda kuma yayi tawassuli wato da suna daga cikin sunayen Allah Allah da sifofinsa shine yace Allahumma munzilal kitab nan yayi tawassuli bi lafzil jalala domin asalin Allahumma ayya Allahu ne ya unkin aka shafe sai aka canza ta da mim kenan mimun kin aka zo da ita a karshe maimakon ta zamanto a farko dan fara dan neman albarka game da farawa da sunan Allah sannan yace munzilal kitab ya ubangijin da ke saukar da littafi lafazin munzila anan munada ne kenan mahzufu adati ne da ayya munzilal kitab ya ubangijin dake saukar da littattafai al-alif wallahi ma'anar li bayanil jins domin dukkan littattafai ubangiji ta'ala ne ya saukar ma annabawansa da manzanninsa wanda kasancewar duk wani kwanciyar hankali da jin dadi a nan duniya da makoma lahira to yana karkashin bin dokokin littafin da Allah ya saukar dan haka babbar ni'ima ce sannan domin zukata ba sa rayuwa sai da wahayi a iya abin da yake raye zukatan bayi shine alqur'ani da sunna sannan go mujiriyar sahab yace ya ubangijin dake gudanar da gilgije wanda kuma kasancewar gilgije da Allah yake saukar da ruwa shine sababin rayuwar gangan jiki na ƴaƴan adam abincin zuciya alqur'ani da sunna abincin gangan jiki gilgije da ruwa da Allah yake saukarwa ta hanyar nan muke samun ci da sha abincin da zamu ci da wanda zamu ba da gobe amma dukkan waɗannan biyun kuma ba sa tabbata dole sai an girbe makiya masu hana ruwa gudu makiyan Allah kafirai dole sai an yake su dan haka anan yace wa hazimal ahzab ya ubangijin da ke karya rundununi waɗanda suke na wannan na makiya domin kasancewar sura ta musamman ubangiji ta'ala ya saukar suratul ahzab wanda lokacin da kafirin Quraishawa da su da Yahudawan Banu Qurayza da Banu Nadir da Banu Gatfan da sauransu waɗanda suka yi haɗin gwiwa suka zo birnin Madina domin su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa cewa su fitar da su daga birnin Madina aka kwashe kwana da kwalukka ubangiji ta'ala ya turo musu wata runduna daga cikin rundunoninsa Allah ya turo iska ta tarwatsa su kamar yadda yake santa mana a can cikin suratul ahzab shine anan yace wa hazimil ahzab ya ubangijin da ke karya wato rundununi na makiya yace ihzumhum ya Allah ka karya su wansurna alaihim ya Allah ka taimaka mana akan su to wannan kasancewar malamai suka ce hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yakan jinkirta har akai lokacin da rana ta gushe ta karkata domin in rana ta riga ta karkata iska ta kan buga kenan duk wani zafi wanda yake na makami zai dan saukaka maimakon a ce in ana yaki a cikin zafin rana saboda shi kanshi rike makamin ba karamin aiki bane ba to amma in aka kai lokacin marece makami yakan yi sanyi iska ta dan buga a dan samu nishadi kuma gaye lokacin sallah ne wanda lokacin sallah lokaci ne wanda yake na kyautata zaton samun karbuwar addu'a daka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan jinkirta yaki kenan zuwa azhar in har bai fara yaki wato da sassafe kamar yadda yake cikin kenan wannan riwaya tare da cewa akwai hadisi cikin sunan Tirmidhi duk da cewa hadisi ne munqadi wanda wani sahabi yake cewa hadisin An-Nu'man ibn Muqarrib yake cewa nayi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato idan alfijir ya keto manzon Allah ya kankane baya fara yaki sai an kai lokacin da rana ta hudu in rana ta hudu manzon Allah sai ya fara yaki in rana ta kai tsakiya kuma manzon Allah sai ya dakatar har sai rana ta gushe azhar tayi idan rana ta gushe kuma manzon Allah sai ya ci gaba da yaki in lokacin la'asar yayi manzon Allah sai ya tsaya har sai ya sallaci sallah ta asr sanan ya sallaci sallah ta asr kuma sannan manzon Allah sai ya gabaci sai ya ci gaba da yaki dan haka shine sai yake cewa a wannan lokaci ne ma'ana lokacin gushewar rana kenan iska ta samun taimako na ubangiji subhanahu wata'ala takan motsa kuma mu'minai sukan yi addu'o'i a cikin sallolinsu domin Allah ya ba su galaba akan makiyansu dan haka wannan dai a takeice ladabi ne daga cikin ladubba na jihadi kenan in har ba a fara ba da sassafe to a dan jinkirta kenan sai azhar tayi sai rana ta karkata kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi haka babu isti'zanir rajuli li imama li qawlihi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك إلى آخر الآية. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن المغيرة وابن مكسم الضبي الكوفي عن الشعبي هو عامر ابن شراحيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ماضه لنا قد أعيا فلا يكاد يسير فقال لي ما لي بئيرك قال قلت أعيا قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بئيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتبيئني قال فاستحييت ولم يكن لنا ناظر غيره قال فقلت نعم قال فبئنيه فبيته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة قال فقلت يا رسول الله إني أروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة فلقيني خالي فسألني عن البئير فأخبرته بما صنعت به فلامني قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنت هل تزوجت بكرا أم ثيبا فقلت تزوجت ثيبا قال فهل تزوجت بكرا تلائبها وتلائبك قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبئير فأعطاني ثمنه ورده علي قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan mutum zai tafi wani sha'aninsa ko kuma zai dawo gida ko kuma zai zauna ya ki fita fagen daga, to anan bai dace ba ya kaɗi gabansa ba tare da neman izinin shugaba. An gane ko? Ba tare da neman izinin shugaba. Kenan idan kana cikin jama'ar da aka tsara za su fita fagen daga, to baya halatta ka zauna ka kifuta ba tare da ka nemi izini na shugaba, ko kuma lokacin da aka fita kana nihin dawowa saboda wani uzuri naka, to bai dace ba ka dawo ba tare da ka nemi izininsa. Ko kuma kasancewar za ka tafi wani sha'aninka, to anan abin da ya dace ka nemi izini na shugaba, sannan in an baka izini ka tafi. Shine ya ce babu isti'zanin rajulil imama, babi ne wanda ke bayani game da wato neman izini na mutum, wato na shugaba kenan, idan mutum zai shiga wani sha'aninsa na daban. Sai ya ce li qaulihi, domin fadar Ubangiji mai girma da daukaka a cikin wato suratul nur. Ubangiji ta'ala na fada innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi, kusan da cewa mu'minai na hakika su ne waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, suka yi imani da manzansa. Wa idza kanu ma'ahu ala amri jami'in, in har sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani lamari mai tattara su, lam yadhhabu,
ba sa kadar gaban su su tafi su shiga sha'anin su hatta yasta'zinuhu sai sun nemi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga anan Ubangiji ta'ala yana tabbatar mana mu'minai na hakika bayan imani da Allah, bayan imani da manzansa, in suna tare da manzon Allah to ba su, in dai wani al'amari ya zo ya hada su to ba sa shiga sha'anin su sai sun nemi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wannan gaba ta wannan aya tana karantar da mu wani ladabi, duk lokacin da ya kasance akwai wani al'amari wanda kun tsaya kun tsara da shugaba a tsare da komai, to in an zo zama ko wani tattaunawa baya halatta wani ya tashi ba tare da ya nemi izinin shugaba. In ma kana da wani uzuri kenan sai kai nuni cewa kana da uzuri, in an baka uzinin cewa ka tafi ka tafi, in an ce ka zauna kuma dole za ka zauna. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa idza kanu ma'ahu ala amri jami'in, in har sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani lamari wanda yake mai tattara su, yace lam yazhabu, ba sa tafiya su shiga sha'anin su hatta yasta'zinu, sai sun nemi izinin sa. Sai yace innal ladhina yasta'zinunaka, lalle waɗanda suke neman izininka idan za su tafi wani sha'anin su, Ubangiji ta'ala yace ulaikal ladhina yu'minuna billahi wa rasuli, waɗannan sune suke imani da Allah, suke imani da manzansa a hakika. Sai yace fa idza ta'azanuka li ba'd sha'nihi, in har sun nemi izininka domin wani sashen wato al'amarin su, Ubangiji ta'ala yace fa asalli man shi'ta min, ka ba da izini ga wanda ka so daga cikin su, wanda kaga dama ka bashi izini, wanda kaga dama kuma ka hana shi, domin akwai wanda gushewar shi matsala ce a cikin tafiya ta jama'a, ko ana wani taro ana tattaunawa, to akwai wanda lalle yana da muhimmanci a cikin wannan taro domin yana da wasu ra'ayuka waɗanda suke masu dacewa da wani tunani, to irin wannan koda ya nemi izini shugaba yana iya kin bashi izini saboda muhimmancin shi a cikin wannan jama'a, sai dai in ya zama dole. Da haka Allah ya ce ma manzansa fa azalli man shi ita min, wanda ka so daga cikin su ka bashi izini, kenan wanda ka so kuma ka ki bashi. Ubangiji ta'ala ya ce wastaghfir lahumullah, kuma ka roƙa musu gafara ta Ubangijin su, sai ya ce inna Allaha ghafurur rahim, domin Ubangiji mai girma da ɗaukaka mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba kuma majiƙai ne game da bayin sa mu'minai. To wannan aya malam ya zo da ita domin ya nuna mana cewa mutum ba zai shiga sha'anin sa ya kaɗi gaban sa ba tare da ya nemi izinin shugaba, musamman ana fagen daga, tunda ana magana a cikin littafin kitabul jihad ne, kenan in dai wani al'amari ya hada to baya halatta, in dai aka ce ga wanda aka shugabantar da shi akan wannan al'amari to baya halatta mutum ya kaɗi gaban sa ba tare da ya nemi izini ba. To shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda yake cewa ghazawtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ala yake cewa fatalaha gabiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana ala nadhihi lana kad aaya fala yakadu yasir, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ci mu, wanda anan zamu fa'idanci dabi'a da hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an fita bulaguro an fita fagen daga, to galibi jama'a sukan yi gaba, manzon Allah shi yake karshen jama'a, saboda duk wanda yake buƙatar taimako da agaji wanda aka bar shi manzon Allah sai ya zo ya tafi da shi. To amma in shugaba ya riga ya shiga gaba, wanda ya kasa a baya wane ne zai agaza masa? To shi yasa hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda yake bibiyar jama'ar sa, da yanda yake tausaya ma al'umma, in ana bulaguro jama'a suke yin gaba shi yake tsaya karshen baya. Dan haka nan Jabir yake cewa fatala haka biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah sai ya ci mu, wa ana ala nadhihi lana, ina kan wani raƙumi. Lafazin nadhi, raƙumi wanda ake labtu ruwa a kansa shine ake kira da nadhi. Shine yace kada aya, yace wannan raƙumi
ya gajiya ya kasa fala ya kadu yasir da kalma yake tafiya da kal raqum yake tafiya ya kasa ya gajiya a wata riwaya Jabir yake cewa yace wallahi har ma na kusa na saki raqumin ya kadi gaban sa ya shiga daji ne in tawo a kafa saboda dakushewar da yake faqala li a lokacin da manzon Allah ya ce mun sai yace da ni mali ba'irik yace ya Jabir me ya samu raqumin ka manzon Allah yake tambayar shi wanda wannan yana nuna mana ba laifi bane ba in kaga wata illa tare da mutum ka tambaye shi wane me ya faru domin ya baka labari kenan ka san menene makamar al'amari dan haka manzon Allah yace masa mali ba'irik yace me ya samu raqumin ka Ala Jabir sai yake cewa kuntu sai nace masa a'a ya ce ya Rasulullahi raqumin nawa ya gaciya ya kasa Ala sai Jabir yake cewa fatakhallafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma bayan raqumin fasa jarahu manzon Allah ya tsawatar da shi wada'a da hu ya masa addu'a wanda a wata riwaya manzon Allah ya karbi kirho a hannun Jabir wata sanda manzon Allah ya bigi raqumin kuma yayi addu'a fa ma zala bayna yadayhi li ibli quddama haisi yace raqumin tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bigi shi ya tsawatar da shi ya masa addu'a bai gushe ba yana tafiya gaba ga raqumin da shi ne a ƙarshen baya to amma yanzu sai dai shi ya jira raqumin babu wani raqumi a cikin ayarin wanda ya kai raqumin Jabir tafiya gaba daya ya shiga gaban dukkan raqumin da suke cikin wannan ayarin maimakon da shi ake jira amma yanzu sai dai shi ya jira mutane wa qala li sai manzon Allah yace da ni kaifa tara ba irak manzon Allah yace mun yace ya Jabir yaya ka ga raqumin ka Ala Jabir sai yake cewa qultu bi khair yace ya Rasulullahi raqumina yayi ma'ana duk abin da ake bukata yayi ma'ana akwai alkhairi tare da shi kada asabatu barakatuka yace albarkar ka wato ta shafe shi micece albarkar domin duk abin da ya shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai albarka tare da shi manzon Allah ya dauki sanda ya bigi wannan raqumi kuma manzon Allah yayi addu'a cewa Allah ya sanya albarka ga wannan raqumi shine yace kada asabatu barakatuka ma'ana albarkar ka wato ta shafi wannan raqumi kada sai manzon Allah yace afa tubiqunihi yace ya Jabir yanzu ka sayen min da raqumin ka ka iya sayar min da shi wanda wannan gaba tana fa'idan tadda mu ka nemi a sayar maka kaya ba tare da mutum ya kasa kaya ya tallata ba in kaga a ba hannun mutum ya burge ka ba laifi bane ka ce wani ka sai da mu abun ka kaga anan Jabir ba tashi sayar da raqumin shi ne amma manzon Allah ya nemi cewa a sayar masa ba laifi bane yace a fa tubi unihi yace yanzu zaka iya sayar min da raqumin ka bala Jabir yake cewa fastahayantu yace sai naji kunyar na ce ma manzon Allah a'a walam yakul lana nadihun ghayru yace alhali ba mu da wani raqumi in ban da shi amma ina jin kunyar in ce ma manzon Allah ba zan sayar masa ba bala sai yace fa qultu na'am sai nace masa eh ya rasulullahi zan iya sayar maka bala sai yace fa bi'inihi manzon Allah yace sai da mun shi uqiya wanda dai riwaya ta gabata wanda dai shi manzon Allah ya taya uqiya Jabir yace a kara dai har a kai lokacin da aka dandance cinikin fa bi'ituhu iyyahu Jabir yace na sayar masa da raqumin ala anna li faqara dhahrihi hatta abluga almadina akan sharadin cewa zan ci gaba da hawa bayan wannan raqumi sai mun isa birnin Madina lafazin faqara shine kashi wanda yake na gadan baya abin da yake nihi kenan ala anna li faqara dhahri kenan akan cewa zan ci gaba da hawan raqumin hatta abluga almadina har na isa birnin Madina
an gane ko anan shi Jabiri yayi wannan sharadi, wanda wannan gaba tana fa'idantar da mu shine togaciya a cikin ciniki, ka toge wani abu. Misali kai ne kake da rago, zaka saida ma mutum sai ka ce masa to zan sayen maka da wannan rago amma banda kai da kafa, banda kayan ciki, ko kuma zan sayar maka da wannan mota mun yi cinikin ta a maradi sai nace to amma bazan danka maka ita sai nazo da magara. Amma shi abinda za a toge ya zamanto abu ne sananne, amma in ya zamanto mashuhuli ne to wannan kuma baya halatta. Zan sayar maka da wannan gida amma fa bazan fita ba in baka gidan sai bayan wata shida sai na gama nawa, misali. To wannan duka ya halatta, kamar yadda shi Jabir anan ya toge cewa to bazan danka maka raƙumi sai mun isa gida Madina, domin ana cikin bulaguro ne akai cinikin. Fara sai yake cewa faqultu, sai na ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, inni arusul, yace ni fa ango ne. Fasta'azantuhu, sai na nemi izini na cewa a bani izini in yi maza in dawo gida. Fa'azina li, manzon Allah sai ya bani izini. Kaga ana cikin tafiyar ne, ya ba manzon Allah iya uzurin shi, yace ya Rasulullah inni arusu, yace ni ango ne, don haka ina gaugawar in koma gida, amarya tana jira na. Fasta azantuhu, yace na nemi izinin sa. Fa azina li, yace manzon Allah ya bani izini. Wannan shine mahallu shahid, abinda ya sa malam ya zo da wannan hadisi. In dai ana tare da shugaba akan wani al'amari, to baya halatta mutum ya kadi gaba ya shiga wani sha'anin shi ba tare da ya nemi izini. Kaga anan Jabir yana son ya dawo gida da wuri, domin tafiya ce ta jama'a, ana tafiya ana yada zango, wani wurin in aka yada zango za a dan dau lokaci. To anan shi sai ya nemi cewa shi a bashi izini kawai zai yi gaba, manzon Allah ya bashi izini. Yace fa taqaddamtu an-nasa ila al-Madina, na shiga gaban mutane zuwa birnin Madina, ma'ana na yi gaba. Falaqiyani khali, yace wani rafani na dan uwan mahaifiyata sai ya hadu da ni. Fasa'alani anil ba'ir, sai ya tambaye ni game da wannan raƙumi nawa. Fa akabartuhu bima sana'atu bihi, sai na bashi labari game da abin da na aikata da raƙumin, nace to ai raƙumin nan fa na sayar da shi. Falama ne, sai ya zarge ni yace kash, yace da ya tsaye, yace abinda kai ku ai bai dace ba, yaya zaka sayar da raƙumin ka daya daya. Falama ne, sai ya zarge ni yaga cewa abinda nayi bai dace ba na sayar da wannan raƙumin. Ala, sai yake cewa wa qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li inasta'azantu, yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gare ni lokacin da na nemi izinin cewa zan yi gaba domin ni ango ne. Sai manzon Allah ya ce hada tazawwajta bikran am sayyiba, shin matar da ka aura budurwa ce ka aura ko kuma bazawara? Fa qultu, sai na ce masa tazawwajtu sayyiba, nace ya Rasulullahi matar da na aura bazawara ce. Hada, sai manzon Allah ya ce fa halla tazawwajta bikran, manzo Allah ya ce me ya hana ka auri budurwa? Ya kai Jabir, tula'ibuha, wadda zaka ringa wargi da ita, wa tula'ibuka, ita ma ta ringa wargi da kai, me ya hana ka auri budurwa? Kuntu, sai na ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, tuwfiya walidi, nace ya Rasulullah mahaifina ne Allah ya masa rasuwa, awistu shahida, ko kuma mahaifina ya samu shahada a yakin Uhud, wali akhawatun sigarun, yace ina da ƴan uwa mata waɗanda suke kankana, yana da kannu mata ne kankana, kusan kannu wajen tara gare shi, shi jaga dukkan su kuma mata ne, shi kadai ne namiji. Yace fa karihtu an atazawwaja mislahunna, yace dan haka sai nayi kyamar na auri yarinya karama sa'ar su. Falatu addibuhunna, kaga ai ba yanda za a yi talagantar da su, domin ita ma yarinya ce bata shiga hankalinta ba sosai. Wala taqumu alaihinna, kuma ba za ta iya tsayawa akan su game da tattala su shine yi musu kitso da wanke musu kai da wasu abubuwa da yanda za ta shirya su yarinya ce karama su asuba yanda za a yi ta iya haka yace fa tazawwajtu sayyiban yace dan haka ya rasulullahi sai na auri bazawara li taquma alaihinna dan ta tsaya game da kula da su wato addiba hunna kuma ta ringa ladabtar da su tana sanya su cikin hayyacin su hankalin su wanda kaga wannan fikihun magabata aure ne zai yi amma sai da ya tsaya yayi nazari wanda wannan ya nuna mana kaifin hankali na Jabir ibn Abdullah gashi fa a lokacin nan kai matashi ne fa amma anan manzon Allah da yace masa to me ya hana ka aure budurwa manzon Allah ya nuna masa ga fa'idar auren budurwa sai ya ce ya rasulullahi kaji mahaifina Allah ya masa rasuwa ina da kannu mata kankana su wajen guda tara inna auru yarinya karama sa'asu kaga ai ba za ta iya ladautar da su kuma ba za ta iya kula da tsaftace su da gyara musu jiki to dan haka shine sababin abin da yasa na aure bazawara dan ta ringa tsayawa akan kula da su kuma ta ringa ladautar da su kala sai yake cewa shine anan kaga anan shi Jabir ibn Abdullah aure amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san ba yayi to shine anan dan karma wani ya maka rarauka ya ce me yasa baka gaya mun ba to gaya dai yana tare amma yayi aure manzo Allah bai san ba bai san ba yayi da ya nemi guri shine sai ya ce inni arus kuma ga Abdurrahman ibn Auf shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaga wani abun za'farana a hannun shi a jikin shi sai manzo Allah yake cewa wannan ko menene sai yake cewa ya rasulullahi aure ne manzo Allah yace masa to nawa ka biya sadaki sai yace kaza da biya manzo Allah sai yace masa aulim walau ishati yace i walima ko da rago ne ka yanka to shine anan shine yake cewa falan ma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso birnin Madina akadautu alaihi bil ba'ir yace sai nayi sammako da wannan rakumi zuwa gare shi kenan na kai masa rakumi in cika alƙawari da mun sharadin da ne sai mun iso Madina da ma ya ji labarin manzon Allah ya iso da sassafe Jabir ya ja rakumi ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daure shi a nan filin masallaci arabar masallaci ba'a dani sama nahu manzon Allah ya tusa mun kudin shi kudin da aka yi manzon Allah ya ce aje a auna masa ko manzon Allah ya ce a ƙara masa a awan saboda daman su kuda cinikin su a wannan lokaci zinare ne da azurfa sai a zo a auna akan sikeli in akwai ma'auni wanda ake kiran shi ukiya ana auna azurfa ne da shi ukiya abinda take badawa dirhami 40 to da aka auna manzo Allah ya ce kuma a ƙara masa aka ƙara masa aka cika masa ma'auni Jabir ya karbo kudin sa ya juya ya tafi zai koma gida manzo Allah sai ya tura yace ku dawo da shi lokacin da aka je aka fada masa aka ce ai manzo Allah yace ka dawo yace wallahi iya abin da yazo cikin tunani na nace yanzu fa manzo Allah zai ce kuma ya dawo mun da nakuna yana dawowa manzo Allah sai yake ce masa ya Jabir shin kana ganin cewa mun latsa ka ne dan mu karbe maka raƙuminka yace a ya manzo Allah sai yace masa yake ce masa kuz jamalaka wa darahimaka auka maqala manzo Allah yace karbi raƙuminka da kudinka gaba daya an baka to kaga wannan wani salo ne na taimaka masa saboda Jabir yana buƙatar a taimaka masa yana cikin wani yanayi kuma raƙumin raƙumi ne daya daya akan shi suke dauko ruwa kuma akan shi ne ya fita fagen daza kuma ga yanayin da yake ciki wanda kar mu manta ya gabata mahaifinsa da ya mutu ya bar masa nauyin bashi mai yawa wanda har su waɗanda suke bin bashin suka zo so suke su karbe gonar da aka bar ma Jabir wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Jabir ya zo ya ce masa ya rasulullahi ka je ka lallabi masu bin mahaifina bashi su dan sauƙaƙa su dan rage wani abu suka ce a su kawai haƙƙinsu suke so cikakke manzo Allah ya ce masa to je ka yanke dabinan naka gaba ɗaya in ka yanke ka tara kai baga manzo Allah yace ka ce ma duk wanda yake bin mahaifinka bashi gobe ku haɗu da shi a can gona a biya shi haƙƙin shi manzo Allah ya yi sammako, Jabir ya yi sammako, masu bashi suka yi sammako. Da manzo Allah ya zo sai ya hau kan bagar dabina, sai ya ce ma Jabir auna, kowa a auna sai an bashi, kowa a auna sai da aka biya shi, bagar tana nan har tafiyan da take a farko. Bayan an yi wannan sai da ya samu sama da tiya 2000 da wajen 600 bayan an biya kowa haƙƙin shi. To dan haka anan shi ma wani nau'i ne na taimako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi, maimakon a dauki kudin a bashi sai aka sayi kayan shi, aka bashi kudin kayan shi kuma sannan aka maida mishi abin shi. Shine anan wannan marwayaci wato Al-Mughira, an gane ko shine Al-Mughira ibn Miqsam Abbabi Al-Kufi, shine yake cewa hadha fi qada'ina hasan, yace wannan tokaciya da Jabir yayi yace a cikin hukuncin mu yace abu ne wanda yake kyakkyawa, ma'ana kenan su malaman Kufa, malama a hana an gane ko la nara bihi ba asa, yace ba ma ganin wani laifi ka sayar ma mutum abu kai sharadin amfani na abun kenan izuwa wani dan lokaci wanda yake sananne, ka toge wani abu kamar yanda anan yace to bazan dan tarakumi wato sai mun isa gida Madina. Babu man gaza wa huwa hadithu ahadin bi ursi fihi Jabirun anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hukuncin mutumin da ya fita yaki yana wato sabon angwanci kenan, bai jima ba da yin angwanci. Idan aka ce al-urs wato angwanci, idan aka ce al-irs amarya kenan, in kama ainikin kenan wasali kasa al-irs amarya, idan aka ce al-urs kuma angwanci. Wa huwa hadithu ahadin bi ursi kenan, yana yana sabon ango kenan mutun ya fita bayan daga. Sai yace fihi Jabirun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, a karkashin baban akwai hadisi na Jabir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Dai hadisin da ya gabata yace ya rasulullahi yace ni fa ango ne lokacin da ya nemi izini na cewa so yake yayi gaba, manzon Allah ya tambaye shi menene uzuri, yace ni arus, yace ni ango. Kina anan ba laifi ba ne ba mutum yana sabon ango ya fita fagen daga, kamar yadda Jabir anan ya fita fagen daga halin yana ango, inda ba a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hane shi. Kenan dan haka shi kwa dabi'ar malam da al'adar shi galibi in hadisi ya zamanto kamar mafitar shi ɗaya ne to kenan ba sai ya maimaita shi ba, dan haka anan kawai yayi babin ba tare da zawwa da hadisin, sai yace kawai fihi Jabirun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Babu man ikhtara la gazwa ba'da al-bina fihi Abu Huraira ta anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya zabi wato yaki ba'da al-bina bayan shiga daki da mace. Kamar misali mutum sabon aure ne, to yaga cewa ya fita fagen daga ba tare da an kawo amarya ba cewa akwai matsala, yaga cewa kenan dai abin da ya kamata kenan yayi hakuri har a kawo amarya, sannan daga baya mutum ya fita. Shine yace maniktara la ghazwa ba'da al-bina, mutumin da ya zabi fita fagen daga amma ba'da al-bina bayan shiga daki da mace. Shine ma da yace akwai hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisin nan gaba ma dan zai zo da shi hadisin a cikin kenan bayani game da khums. Shine kasancewar hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin cewa wani annabi daga cikin annabawan Allah yayi shirin fita yaki, sai yake faɗa ga jama'arsa yake cewa ɗaya daga cikin mutane uku yace kar su bi ni. Farko yace duk mutumin da yayi aure yana jiran shiga daki da amarya, bai shiga daki da ita yace shi ma kar ya bi ni yaki. mutumin da an daura aure ana shirin za a kawo amarya, to ba a kawo amaryar ya shiga daki da yata yace karye bini. Na biyu yace duk mutumin da ya tada gini ya tada daki yana jiran ya rufe amma bai samu dama ya rufe, yace shi ma karye bini. Amma daki irin nasu na wancan lokaci na laka wanda kasancewar inda ruwa ya bige shi kenan zai wanna, amma inda gini ne wanda yake na wannan kenan ko ruwa ya bige shi ba matsala ba, saboda shi duk wanda ya riga ya tada gini musamman na laka rihi yayi saura, to inda da damuna ta zo to hankalin shi ya tashi yake tunda yana iya komawa ruwa. Yace to duk wanda ya tada daki yace yana jiran ya rufe amma bai rufe ba, yace shi ma karye bi. Na uku yace duk mutumin da yake da dabba mai ciki, saniya ko taguwa ko wata tinkiya yana jiran ta aihu bata aihu ba, yace shi ma karye bi. Me yasa? Saboda kasancewar su waɗannan mutane uku koda sun fita fagen daga kwanko ne domin tunanin su ba anan ba yake. Yanzu wanda ya riga yayi aure ana jiran za a ka amarya ba a ka ba, tunanin shi gaba ɗaya a can yake. Wanda ya tada gini yana jiran ya rufe bai samu damar halin da ya rufe ba, kullun tunanin shi inda za ku zance da shi tunanin shi anan yake. Wanda yake da dabba mai ciki yana jiran aihuwarta shi ma tunanin shi anan yake. Ko ya fita fagen daga babu wani kuzari da zai yi domin hankalin shi ba a jikin shi ba yake, yace kar ɗaya bi ni daga cikin waɗannan mutane uku. To shi ne anan kenan malam yayi wannan babi kenan man iktara la ghazwa ba'da al-bina, mutumin da ya zabi yaki ba'da al-bina cewa bayan shiga daki da mace kenan shine yafi dacewa domin mayaki ya zage yayi jihadi, amma matukar zai fita ba tare da ya ku an kawo amarya ba, to tunanin shi duka anan yake, ba wani abun da zai bartaka ko da an fita da shi. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abun da muka fada daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.